أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مغفر الله تبارك وتعالى da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 26 ga watan Zulhijja, hijirana ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442. A ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai albarka na Mujmalul Ahkam min kalami Khairul Anam. Muna cikin kitabun nikahi. A karatun da ya gabata mun fara karanta wasu hadisai da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan maganar aure. Sannan kuma mun karanta hadisan da suke magana akan maganar shayarwa, sannan da hadisin da yake magana akan matan da ba za a hada su waje daya a yayin aure ba, cewar mutum ba zai auri mace sannan ya auri gwaggonta ba, sannan ba zai auri mace ya auri umanta ba. Sannan kuma a hadisin da makanta na ƙarshe na Ubadu bin Abir, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi sharaɗin da ya kamata a cika shine sharuɗan da aka yi wanda za su halattar da farji. Wato ma'ana idan aka yi sharaɗi cewa ga abubuwan da aka sharaɗanta kafin ya aure, to ana so a cika waɗannan sharuɗa ne idan mun ba su saba wa Allah da manzonsa ba. Yau za mu tashi akan hadisin da yake magana akan nikahu shekara. An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ani an nikahi shigar wa shigaru an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwija al-akhar ibnatahu laysa bainahuma sadaq. An Ibn Umar radiyallahu anhuma, daga Abdullah dan Umar, Allah kara musu yarda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha ani shiga, cewa an nikahi shiga, cewa annabi ya da majalla su sabbata gare shi yayi hani akan auren shiga. Wa shigar, abin da ake nufi da shigar, an yi da wajen rajulu ibnatahu, shine mutum ya aurar da yassa, ala an yi da wajen al'akar, a wani mutum shi ma auren masa da yassa, laysa bainahuma sadaq, a tsakanin su babu sadaki. Wannan aure shi ne ake ce masa nikahu shigar. Shigar a larabci shi ne, wato ma'anarsa shi ne ɗagawa, mutum ya ɗaga abu. To ana nufin kamar kare, a ce kare ya ɗaga sawunsa ya yi bawali. To idan aka ce an yi shigar, wato ma'ana wasu kuma sun ce ma'anarsa shi ne a yi nesa da abu. To a nan dai ma'anar da yake nufi shi ne mutum ya auri, yana da yassa sai ce ga yata zan baka, kai ma ba ni yarka, amma babu sadaki a tsakani, an yi canji kenan. Ga yata na baka, kai ma ka ba ni yarka, ba tare da mun yi maganar sadaki ba. To wannan auren Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan aure kwata-kwata, ya hana shi. To wannan shi ne ake ce masa sarihu shigar. Sannan akwai auren da kuma ake ce masa wajihu shigar, shi ma yana kama da shigar ɗin. Shi ne misali mutum ya ce ga ‘yata zan aura maka ita a kan naira 10,000, kai ma ka aura mai ‘yarka a kan naira 10,000. Amma kuma babu sadakin, kawai dai a riga an ambace shi. To
to wannan ma malamai suka ce shine wajibin shigar yayi kama da shigar saboda ka shi ma wannan auren bai halatta ba saboda ka ba za a aure ba dai sai da sadaki an ambaci sadakin ciwon sadakin naira kaza ne ba kawai ai canjil a karba a canja ba wannan auren haramun da cikin addinin musulunci ana ali bin abi talib radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahi almut'ati yawma khaybar wa alluhu min humur alahliyati ana ali bin abi talib radiyallahu anhu daga sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsiyara mace da sabbata gare shi naha an nikahi almut'ati yayi hani akan ayi auren mutu'a yawma khaybara ranin yakin khaybara wa alluhu min humur alahliyati sanani sallallahu alaihi wasallam yayi ne akan naman jakunan gida to wannan hadisi an samu shi daga sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan auren mutu'a almutu'atu shine jin dadi mutum ya ji dadi a cikin abu shine ake ce masa wato mutu'a sannan akwai yinin sa a cikin aikin haji a faman tamatta bil umrati al haji fa wasasar min al haji wanda ya tamattu yi kenan ya ji dadi a cikin kwanakin aikin haji to ba makawa ya hadiya saboda haka kwanaki ne na aikin haji shi ba dan makka bane amma zai zo a cikin wannan kwanakin sai umara sai ya tobe kayan sai kuma kaman dan makka sai kwanakin haji sun kama tukunna ya saka kayan aikin haji to in yi haka ya ji dadi kenan to shine ake ce masa wato tamattu'i mutum ya ji dadi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aure haramun ne to shi kuma auren mutu'a ya yake shi auren mutu'a yadda yake shine a mutum zai samu mace zai aure ta da sharadin nan da zuwa wata daya ko nan da zuwa sati daya ko sati biyu ko wata daya ko shekara daya an ajiye masa lokacin da auren zai kare cewar gashi zuwa lokaci kaza auren mu zai kare da ke to wannan auren annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi ranan da aka je yakin kaibara yace daga yanzu wannan aure na mutuwa haramun ne sannan a har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta shi ranan fathu makkata ranan da aka bude makka to auren mutu'a ya zama halal a wannan rana din sannan a wannan ranan ne kuma aka haramta shi haramtawa na ƙarshe to saboda haka dukkan malamai mazahib da duk malamai masu magana cikin wannan wannan karatun suka ce auren mutu'a haramun ne duk sun tabi akan haka sai dai rawafid su rawafid su ne suka ce ba haramta shi ba har yanzu yana nan akan yadda yake bai zama haramun ba amma in ba su ba saura duka sun tabi akan cewar cewar wannan aure na mutu'a haramun ne na'am wa alluhumul humur al-ahliyati sannan shin naman jakunan gida haramun ne shi ma bai halatta a yanka jakin gida a ci ba naman su bai halatta a ci ba amma ya halatta a ci naman jakin jeji shi jakin jeji ya halatta a ci naman sa amma jakin gida babu halacci a cikin cin naman sa saboda haka bayan da za a yi yanzu kana makaranta yanda wasu masu wannan bayanan suke yi kada yi makaranta wani gari ko wata ƙasa sai ka samu wata mace sai ka ce to na zo ƙasar ku zan yi karatu ko na zo garin ku zan zauna saboda ka zan aure yake daga yanzu zuwa na gama abin da nake yi in na gama auren mu ya warware saboda tsoron kana tsoron kar ka yi zina to wannan auren bai halatta ba amma malamai sun ce a za ka iya samun mace yanzu ka aure ta da niyyar cewar ka aure ta ne kawai kana tsammanin auren zai iya za a iya rasa shi zuwa wani lokaci to wannan idan ka kulle niyya a zuciyarka baka fito ka bayyana ba to akwai wanda suke ganin cewar wannan auren yayi kai ne ka ga mace sai ka aure ta amma ka sa ranka dama nan da shekara kaza wannan matan zan sallame ta to ka saka wannan a ranka cewa ga lokacin da zaka sallame ta amma baka fada mata ba to suka ce wasu malaman suka ce yayi amma dai nan din ma malaman suke cewa to ai wannan mummunan hali ne ya zama mummunan hali kenan ai aure ana so a yi shi ne har abada ba a yi shi zuwa wani dan lokaci ba saboda haka in ka aikata haka bakar kyakkyawan hali baka zama wato abin da ake cewa addini musulunci kyakkyawan halaye ne to bakar kyakkyawan hali kenan in kai haka saboda kar ka aure mace da wata niyyar cewa nan da shekara kaza zan sake ta na aure wata wannan din ma ba a so sa amma in ka kuskura ka burta mata cewa zaman gashi nan zan aure ki yanzu zamu shekara ɗaya ko biyu ina makaranta a garin ku ko kuma ina wani abu kamar da wannan in na gama abin da ke zan sake ki to wannan shine ake ce masa mutu'a shi haramun ne wannan auren gaba daya ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyamu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan qalu ya rasulullah wa kaifa iznuha qala an taskuta na'am ana bi hurairata radiyallahu anhu daga sai nabi hurairata Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi tsiyara mai talafa tabbata gare shi yace la tunkahul ayyamu kar ku aurar da bazawara hatta tusta'maru har sai an nemi umurninta wa la tunkahul bikru kar ku aurar da budurwa hatta tusta'zanu har sai an nemi izininta qalu ya rasulullah suka ce ya malakin Allah wa kaifa iznuha to ya ne ne izinin nata qala yace an taskuta tai shuru to wannan hadisi yana mana magana akan istimar wasti'zan wato neman umurni da kuma neman izini to sai na lura ya to wannan hadisi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita bazawara ba za a aurar da ita ba har sai an nemi umurninta sai an nemi umurninta ka ba mata aure ita bazawara ita kuma budurwa sai an nemi izininta saboda shi addinin musulunci yana son wato yin adalci yana da umurni kuma da adalci saboda haka a cikin musulunci ba wani kokarin yin dole an ce mutum zai iya yi wa yarsa dole malafu malawan suka ce za ka iya yin dole a yarka ka bata miji in bata balaga ba to kana dama da za ka iya yi mata aure ba tare da ka nemi izininta ba a kuma mazahibta suka ce a'a koyaushe ne in za ka aurar da yarka sai ka nemi izininta in ta ka nemi shawarinta kenan in mijin ya mata tukunna sai a yi to amma dai abin da mazan malikiya suka fi ƙarfafawa shi ne in ƙarama ce ba ta san hankalin kanta ba kenan za ka iya mata aure ba tare da ka nemi izininta ba amma in bazawara ce kamar yadda wannan hadisin ya faɗa ita kan sai an nemi umurninta wance eh to muna so za mu aurar da ke a wane in ta ba da wata ce to eh na yarda a bashi a aurar da ni a shi sai a yi amma idan ta ki to fa bayan da za a yi sai a haƙura kuma in ta ki kam ba za a mata dole ba sannan sai aka ce to ita budurwar ma da aka ce a nemi izinin nata to ita budurwa ce ya izinin ta yake ya ne ne neman izinin budurwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izinin ta shine an taskuta tai shuru ba za ta ce komai ba wance eh to ga wane dan wane ina so zan aura miki shi ya kika gani sai tai shuru ba tai magana ba to in tai shuru ba tai magana ba to shikenan shurutan nan shine a musanta kenan ta amince kenan ta yarda sai aura mata shi to saboda haka musulunci ya koyar da wannan abun ne saboda a gane cewar shi aure abun da ake nema a cikinsa shine a samu zaman lafiya sannan a samu soyayya tsakanin juna sannan a zauna lafiya tsakanin juna amma yanzu misali ka zo ka aurar da mace ko ka aurar da yarinya batta son mijin sai ka bashi kai ka bi kowa sanin cewar batta son sa kai ubanta ko kai wanda kake a matsayin wakilinta ka bi kowa sanin wannan amma wata kila yana da wasu yankuna da hannun sa yazo ya jika ka ko yazo ya jika ka kudin shikenan sai ka ce nan duniya kai kan baka ji ba ta gwada batta so ta kuma ka ce a ina ai kai kan kana so saboda haka in ba haka ba za ka tsine mata ma kai kayya sai shi kawai sai shi babu fashi saboda ya zo da abun da ba a mayarwa in mutum ya zo da shi to in aka yi auren kaga ba za a samu abun da yake ne ba tunda alqur'ani ya gaya mana cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya a cikin ayoyinsa ya halat ya halicci mata daga jikin gugu ma za ka halicci mata ko tunda naman matan ma daga cikin annabi Adam ne alayhi salam aka halicci sayyidina Hawwa daga jikin daga hadar karin sana hagu na hannun hagu ko to ka gani dan mi litaskunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa a wajen su mata din sannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan Allah ya sanya tsakanin ku ya sanya wato soyayya da kuma jin kan juna lokacin da zaka aure ta za a yi magana aure a lokacin soyayya ne take tashi kana son ta kaman zaka yi yaya idan ta zo gidanka aka samu shekara 1 2 ta safara samu iyalai da yaya wannan kuma lokacin kuma tausayi ne a cikin zuciyarka magana soyayya na ka daina yanzu dan tausayi ne ba magana soyayya ba soyayya yana nan amma dai ya dani ba ya soyayya kuma baya sai dai ana tausayin juna sai a zauna tare to saboda ka irin wannan zaman ya za a yi shi a dole saboda ka mutunci bai da dole ba amma wa mace mijin da ta kawo ta ce shi take so shi ne daidai amma in ta kawo wanda bai yi ba kai ubanta kana da damar da za ka duba cewar wannan wanda ta kawo ya cancanci ya aure ta ko bai cancanta ba in bai cancanta ba to nan ba za ka aura mata shi ba duk yadda take so ba sai dai ta mutu ta dana ba yawwa ba za ka aura mata shi ba sai ka ce ki nemo wani in ta nemo wani wanda ya cancanta sai a aura mata shi saboda dama akwai abubuwan da za a duba ba haka kawai mutum ya zo bai cancanci a bashi auren ba a bashi saboda haka shi uba yana da damar da zai bincika ga waɗanne abubuwa ne ake nema wanda mutum ya kamata kafin ya bashi yassa amma kuma kar mutumin ya cika abubuwan saboda haka kawai ka hana shi kuma don ko ba a son haka ba dalili haka kawai ka hana shi yarka ba dalili ko to ba a son wannan to saboda haka uba ne ya nemi izinin yassa kafin ya warda shi in budurwa ce sannan in ba zaura ne kan wannan damu ita kanta ya waye a fili take saboda haka sai ta ba da umarni ta amince sai a yi amma in mutumin bai dace ba to ba za a aura mata shi ba أنا عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هلبة ثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah kara mata yadda qalat ta ce ja'at imra'atu rifa'atul qurazi matar rifa'atul qurazi ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ila annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen annabi ya rantsa sabata gare shi fa qala sai ta ce kuntu inda rifa'atul qurazi na kasance a wajen rifa'atul qurazi fa tallaqani sai ya sake ni fabatta dalaki sai sakin nawa ya zama saki uku sakin da ba a komawa fata zawwatu ba'dahu abdurrahman bin zubair sai na aura bayansa sai na auri abdurrahman dan zubair to wa inna ma'ahu misulu hudu bati saubi
sai dai na samu a tare da shi kaman gezar tufafi
fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam subuta gare shi yayi murmushi
fa kala sai yace aturidina an tarji'i ila rifa'a shin kina so ki koma wajen rifa'atu ne la sai yace a hatta tazuqi usailataki hatta tazuqi usailatahu wa yazuqu usailataki har sai kin dandani har sai ya dandani zuban ki sannan kin dandani zuban sa kala sai dace wa abubakar indahu sai na abubakar yana tare da shi wa khalid bin sa'id bil bab khalid dan sa'id kuma yana kofa yantaziru an yuzana lahu yana jiran a masa izinin ya shiga fanada sai ya kira yace ya ababak ya kai abubakar ala tasma'u ila hadhihi shin baka jin abun da wannan take fada ma tajharu bihi inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam abun da take bayyanawa a wajen annabi tsaya da mutar sabbata gare shi karara ba kunya na'am to wannan hadisi an samu shi daga sayyidina aisha Allah kara mata yadda tace matar rifa'atul qurazi ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo to dama wannan hadisin yana magana ne akan cewar idan mutum ya saki mace saki uku to ba zai yi ya aure ta ba har sai ta auri wani mutum ta auri wani wanda ba shi ba idan ya sake ta saki uku to ba maganan aure har sai ta auri wani kafin ta auri wani kafin ta dawo wajen miji ta rada in ta auri wani suka gama abin da suka yi to daga baya in ya sake ta shi wancan ne to tana da daman da kuma za ta auri sai ta auri wanda sai ta koma wajen miji ta rada sannan idan ba hadin baki aka yi ba mata ta ne na sake ta saki uku ka gane yanzu wani da Allah ka aure ta in ka aure ta wata ɗaya ne yanzu ma barin baka sadaki da komai sai mu miƙa maka ce je ka aure ta kawai sai ka je ka aure ta sati ɗaya biyu yaya alƙawarin mu nan nan ko to sake ta sai ka sake ta sai shi mijin sai ya zo sai ya aure ta sai mayar to wannan bai halatta ba bai halatta ba wani in an yi haɗin baki bai halatta ba amma babu haɗin baki ba komi sai aka yi kuma sai auren ya zauna sai da ana zaune kawai sai ya sake ta haka kawai ba kai ka je ka saka shi ko wani abu ba to nan kan shikenan yana damun da zai mai da matarsa sannan wasu malaman sun ce yanzu misali mutum ne ya zo ya same ka ya ce ga matarsa ya sake ta suke uku kuma yana so zai mai da ita wallahi yanzu ya za a yi zan baka kuɗin sadaki da duk abun da za ka yi ka aure ta amma da sharadin bayan ka aure ta ya samu wata ɗaya biyu za ka sake ta kuma ta koma gida ko kai haka ce a ba komai ai sai ka aura da ka aura kai ko sai kai ka sake ta to nan kan ba komai yayi nan malaman suka ce nan kan yayi sai kai fiska abun ka kaman baka ji ba kaga ya kashe kuɗi sabon zake ne kawai shikenan sai ka rike ta to saboda haka wannan maganan da za a yi kenan a wannan hadisi tace ta kasance wajen rifa'a shine mijinta rifa'atul qurazi sai sake ta saki uku kuma ya mata sake saki uku a jere ne ko kuma a yane ne ko sashi ɗaya ne da duk dai saki uku ya mata sai tace sai na auri Abdurrahman bin Zubair bayan sa bayan ya sake ni sai na auri Abdurrahman bin Zubair sai tace to da na auri Abdurrahman bin Zubair din nan sai ya kasance a tare da shi akwai geza abinda na samu tare da shi kaman gezan mayafi ne to abinda ake nufi a nan shine ta ce tana nufin wato bashi da zakari shi wannan zakari sa dan karami ne ba zai iya biya mata bukata ba shi Abdurrahman bin Zubair sai ta bada haka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na aure shi amma ba zai iya biya min bukata ba zakarin sa kamar wani dan ke zamba mai dan karami ne zakarin sa ba zai iya biya min bukata ba ta tabbata da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi da jin wannan magana daga bakinta sai ya ce a'a to kina so ne ki koma wajen mijinki kenan ko mijinki dala ka san mata ba
inna kai da kunna azim kai din suna da girman ji Allah sai yi wa ba haka ba shikenan sai ya ce mata to sai ta ce eh haka ne ina so kan koma wajen mijina ka gane sallallahu alaihi wasallam ya gama gane inda ta ruba sai ya ce mata ba zai yi ba ba zai yi ki koma wajen mijinki na dadin nan ba hatta ta zuki usailatahu har sai kin dandani zuma sashi wannan Abdurrahman bin Zubair din sannan shi ma wayazuqu usailatahi ya dandani zumanki malamai suka ce abin da yasa aka siffanta jima'i da zuma shine abin da za a ji dadi idan aka yi shi to idan an yi saduwa ana jin dadi to sai aka dauki wannan saduwar da za a yi aka siffanta ta kaman zuma ko kuma wani alewa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba zai yiwu ba ki koma wajen mijinki na da har sai kun sadu da wannan mijin naki na yanzu kun yi jima'i da shi kafin ki koma wajen tsohon mijinki kaga ne sallallahu alaihi wasallam ya kawo da magana take cewa wai zakari sa dan karimi ne ba zai yi wannan ba tunda ya gwada mata sai an sadu tukunna ita kuma da mun fita take ne wa astaghfirullah kar mu ce ita ma sahabiya ce kan dora akan ta ka gani shikenan sai su duka ratun da suke nan darasi ne koya mana kawo suke su ba haka bane koyar da mu suke to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to ba zai yiwu ba sai kun sadu da shi bayan kun sadu da shi haka kawai ya ga dama ya sake ki sai ki koma wajen tsohon mijinki amma ba yi wannan ba babu to shine sai aka ce daman duk inda ma'anan da yazo cewar har sai an yi aure har sai an yi aure yana nufin aure ne sai waje guda daya a cikin bakar da yace hatta tanki ha zaujan ghayruhu har sai ka aure har sai ta aure wani miji ba kai ba ba wani mijin nata ba to aka ce wannan wajen yana nuna har sai ta aure wani namiji ya sadu da ita iya auren ba zai zama mujarradin auren ba zai zama hujja ba kare da misali kawai mace an ce an suke da suke uku kawai sai da ta aure wani tana auren sa bata tare ba ko da tare bai sadu da ita ba sai ta ce kawai sake ni ta hura masa wuta ya sake ta to in ya sake ta bai gyaru ba sai bayan an yi aure ta sadu da wani namiji ba kai ba saboda ka kiyaye kai din nan gaba za ka mun ta saki uku da gangan ba matar ka ne ba wanda ya san ta sai kai to yau kan ga wani ya shigo shi ma ya shiga cikin layi daga yanzu ko ba haka ba to sai an yi wannan dole sai ya sadu da ita sosai shi yasa yace hatta ta zuki usailatahu wa yazuka usailatahu sai an yi wannan kafin idan aka sake ta sai ta dawo wajenka daga nan kuma sai ka kiyaye in baka kiyaye ba kuma to duk malaman sun yi ijma'i anan ba wanda yace ba sai an sadu ba akwai wani kauli guda daya na sayyid ibn musayyib da yake cewa auren kawai ya wadatar amma dai malamai sun ce wannan hadisin bai iske shi bane amma jamhur sun tafi cewa ba zai yi ba har sai an sadu qalat sai da cewa abubakar inda husaina abubakar lokacin da nake wannan magana sai na abubakar yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take ga annabi wannan magana sannan shi kuma khalid bin sa'id ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a waje yana jira a masa izinin ya shigo sai ya jita tana wannan bayani tana faɗan wannan magana sai ya kira sai na abubakar da yake cikin ɗakin ya ce ya abubakar ba ka ji abin da wannan magana take faɗa ba karara take faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam take faɗa irin wannan magana ba ta saka yawa kwata kwata to malamai suka ce anan ana nuna cewa ita mace da kake ganinta ba ruwanta yawa in an zo wasu wuraren to wannan kunyan da aka ce suna da shi ne ana neman kunyan a rasa irin wannan wuraren kaga yanzu ita muradin ta kawai mijinta ne tsohon mijinta nan shine damuwanta saboda haka ta zo ta yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane to saboda haka wannan ne shine hukunci idan mutum ya saki mace to ga yadda abun yake sannan mazhaban da muke mazhaban Imam Malik sun ce a cikin addinin musulunci akwai abun da in aka yi wasan sa ma gaske ne wato wasan sa ma gaske ne sannan me yake cewa wasan sa ma gaske ne in aka yi gasken sa ma gaske ne wasan sa ma gaske ne in an yi shi shine saki kenan wasan sa ma gaske ne sannan gasken sa ma kuma gaske ne
in ka yi shi da wasa
shikenan ya zauna kawai
bayan da za a iya ya dawo in ka ce ka sake ta
shikenan sai a karba
ba wani ka dawo ka ce a kai na fasa ba a wasa da shi ba a wasa da shi in ka saki ya yi kawai in ka ce na sake ki saki dubu shikenan sai a ɗauki guda uku kawai sai a bar maka sauran sai a karɓi uku sai a bar sauran kaje da su
akwai masail masu nauyi a nan wajen akan maganar sakin nan saboda haka akwai abubuwan da malamai suke faɗa wani abu sai karasa ma ya yake to saboda haka idan mutum yana zaune da mata ya san ilimin nan da zai yi zai yi wa ka sake ta ma kuna zaune baka sani saboda haka ka san me zaka na faɗa kar ranka ya ɓaci ka bi doka tabbatar wasu maganganu kuma ka dawo ku ci gaba da zama kuma alhali abun ya riga ya lalace baka sani ba to saboda haka ba a wasa da saki akwai waɗanda suka ce wai saki uku guda ɗaya a kalma ɗaya wai ɗaya ne to wannan kokarin su ne saboda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sun yi sakin an mayar musu amma sai na uwar a zamanin kalifancin sa yace to daga yanzu duk wanda ya saki matarsa saki uku sau ɗaya a kalma ɗaya za mu zartar masa da shi ba za mu sake mayarwa ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci ana mayarwa ana tsawatarwa sai na uwar yace daga yanzu duk wanda ya saki matarsa saboda sakin yayi yawa sakin kawai suke a lokacin duk wanda ya saki matarsa daga yanzu za a zartar masa malamin suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bil nawajis saboda ga sunnar sayyidina Umar sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma wani abu ne a cikin musulunci in ya ce abu kaza ya kaza ne to ya zauna to saboda ka wancan magana da ake yi don na cewar wai in ka sake ta saki uku a kalma ɗaya ɗaya ne bai yi ba in ka sake ta yayi kawai sai dai ta aure wani in ta aure wani ma sai ya kwana da ita abin da kake yi da ita na kwana shi ma sai yayi duku kafin in ya sake ta haka ganin daman sa sannan ka dawo ka aura an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala min as-sunnati idza tazawwaja al-bikra ala as-sayyib aqama indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja as-sayyiba aqama indaha salasan thumma qasama qala abu kilabata walau shi'tu laqultu inna anasan rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda kala yace min as-sunnati yana daga cikin sunna idza tazawwaja al-bikra idan aka auri budurwa ala sayyibi akan bazawara aqama indaha sab'an a zauna tare da ita kwana bakwai summa kasama daga nan sai a raba kwanaki wa idza tazawwaja sayyiba idan aka auri bazawara aqama indaha salasan a zauna a wajenta kwana uku summa kasama daga nan sai a raba faqala abu kilabata yace walau shi'tu laqultu da na so sai na ce inna anasan rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam anas ya daga wannan hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gare shi to wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Anas bin Malik Allah kara masa yadda yace yana daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya auri budurwa yana da wata matar ba mai mata da yake magana nan ba ba marar mata yake magana ba wanda yana da mata sai ya auri budurwa to in ya auri budurwa zai zauna a wajen wannan budurwa ɗakinta tsawon kwana bakwai zai zauna tare da ita a ɗakinta tsawon kwana bakwai in budurwa ce ya aura daga nan kuma bayan ya yi kwana bakwai sai a zo a raba kwanakin tsakaninsu in kwana ɗaya ne in kwana biyu ne in kwana uku ne ma sai a yi sai a raba a tsakanin matan wannan kwaye kwanan wance ne gobe kwanan wance ne sannan idan bazawara kuma ya auro to ita kuma zai zauna a wajenta kwana uku ne in yi kwana uku to daga nan sai a raba kwanakin tsakanin matansa in kwana ɗaya in kwana biyu to haka yake yi wannan yana daga cikin sunna sannan abu kilaba ya ce da ya so shi Anas bin Malik ɗin kenan da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci amma sai faɗi haka ba sai ya ce kawai ya daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan an auri budurwa a zauna a wajenta kwana bakwai in an auri bazawara a zauna tare da ita kwana uku to saboda haka wannan ne mutumin da ya aure
yadda zai kenan sannan daga lokacin sai kuma ya raba kwanan tsakanin matansa to saboda haka idan kana da mata guda ɗaya ma daman zaka ji tsoron Allah balle kuma kana da mata biyu tsoron Allah ka ya karu kenan fiye da dada saboda haka dole ka ji tsoron Allah tsakanin matan nan guda biyu kake da su idan baka ji tsoron Allah ba tsakanin waɗannan mata ka juya bangare mace daya ka juya bangaren dayar ko ka bar dayar ba ruwanka da ita da damuwarka da komai ya koma kan matarka guda daya to zaka zo ran tashin alkiyama bangaren ka guda daya a shanye bangaren ka daya zai shanye a kiyama in ka zo yanda ka juya bangare daya ko ba bangare daya ka koma wajen matarka bangare daya ba ka bar dayar to kai ma ran tashin kiyama zaka tashi bangaren ka daya ya shanye to saboda haka ka dage ka kwatanta yin adalci a tsakanin matanka in kana da mata guda biyu zuwa sama da biyu kai adalci a tsakanin su sannan su goma din su yi kokari su zama wato su ne mahallin sa ka farin ciki ba sai ka zo gida hankalin ka ya tashi ba a ya zama in ka zo gida to hankalin ka zai kwanta ne ba hankalin ka zai tashi ba ne in ka zo gida ba sannan kai kuma kai kokari kai ma iya dadin kokarinka haƙoƙin da suke kanka ka sauke su ita kuma mace ita ma haƙoƙin da yake kanta ta sauke kowa ya sauke nasa sannan sai ayi haƙuri kuma sai a zauna tare amma idan ya zama baka sauke haƙoƙinka kai amarya yanzu ba ruwanka da uwar gida ka fita sha'aninta ma gaba daya tunda amarya ta zo shikenan ka tattara ka koma can wajen amarya ka bar uwar gida ba ruwanka da ita ba ta uwar gida kake yi ba to in ka zama haka to in ka tashi ranar kiyama bangaren ka da shi ne zai tashi ba daidai bane an ce zaka yi kwana bakwai a ɗakin amarya bayan kwana bakwai za a raba kwanaki sai zama duranan kwanan ɗakin uwar gida saboda ita uwar gida ne ba za ka dawo ba sai 11 ko 12 dare za ka dawo yau ranar uwar gida ne ba za ka dawo gidan ba kan kari ba ranar amarya ko kafin ana isha ka shigo to kaga wannan in kana yi wannan halin za ka sha wahala ko kuma a ranar ɗakin amarya da ledanka za ka shigo ka shiga ranar ɗakin uwar gida kuma sai ka shigo haka babu leda haka za ka dawo abunka to saboda haka duk waɗannan abun ana so ka kiyaye su sannan ita kuma ce daman za ta yi ƙoƙarinta ta ga cewa ta faranta maka rai ba kuma ta zauna cikin rashin cikin ba tsafta ba iya magana ba menene uwar gida tana kikin tsakanta ita kuma ba amarya tana kikin tsakanta ita kuma ba ruwanta ba a ba su ta zama haka ita ma ta yi kokari yadda za ta saka farin ciki idan ka zo ba ka zo ka samu ɗakin ba yadda yake yana ta wari yana ta tsami can wani guntun kashin yaro can fitsarinsa can menene ya za a yi kai wannan ka ji daɗin zama a ɗakin ba za ka ji ba to kaga ita ma sai ta gyara kenan sai ta gyara sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a duk matsayin da Allah ya bashi yana taya matansa ma yake a cikin gida hatta ya so yake yake amma kai yanzu kai da matarka kamar annabi da kafuri ko kai da iyalanka kana shigowa duk wani mai motsi ma ya fata motsi ka zo an ji labarin ka shi balle a ce ka taya su aiki ko ya saboda ka zauna da su zama mai kira ke so ba kai ta daga jijiya ba sannan su ma su yi iya kokarin su to daga nan kuma sai ka raba tsakanin kwanakin sannan malamai suka ce ba dole bane wannan kan mata suna matsala a nan wajen ba su gane wannan karatun ba dole bane idan kana ɗakin wannan matar yau ka sadu da ita in ka koma wancan ɗakin ita ma sai ka sadu da ita ba dole bane wannan amma ana so ka kwatanta kyautatawa tsakanin su to zaka samu wani wasu matan akan wannan suke gishin ba da ita ba ruwanta da sha'anin saduwa sai da kawo mata amarya tukunna sai hankalin ta tashi a ki tashi ki tsaya sai ta tafi neman maganin yadda za a yi ta gyaggyara jikinta ta yi menene ta zo ta daga maka hankali ita ma wai yanzu ita ma fa a gane har yanzu tana nan ba baya ba ce kaza kaza to kaga wannan ya zama shiri mai kyau ba a son haka ba haka bane kai dai kai adalci a tsakanin su na fili kam a fili dai kar a gane maka Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharu hakal mu'allaqa Allah ya ce ba za ku taba yin tsaka adalci a tsakanin matan ku ba na cikin nan dai ba zai yi ba dole akwai wanda ka fi so a cikin guda biyu akwai ɗaya da ka fi so a cikin su to amma kar ka bayyana a fili kowa ya gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a cikin matan sa waye fi so ce sai na Aisha, to kaje ka tambaye sauran matan ka je kar ka je an ce da aka an fi so sai da Aisha ya zama ana yin wani abu a wajenta ne wai a ɗakin ta wanda sauran matan ba ka ake musu ba, su ma kowace mace ana ba ta dama ta yadda ya kamata ba wanda ake tauye mata damanta. Na'am. An Ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadahum to law anna ahadahum ne anaku yawa yawa to wannan a gyara shi law anna ahadakum ne idza arada an ya'ti ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما ده عبد الله بن عباس الله يدده سو قال يا شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني زاد من تلك سبت اغري شي يا شي لو ان احدكم ده دي دي daga cikin ku اذا اراد ان ياتي اهله idan yana so ya sadu da iyalansa ala yace bismillah ya kira ya fara da sunan Allah Allahumma jannibna ash-shaytan ya Allah ka nisanta ni da shaytan wajannibi ash-shaytana ma razaqtana ya Allah ka nisanta shaytan da abin da zaka azurta mu da shi fa innahu in yuqaddiru bainahum walwalad lalle idan an kaddara a tsakanin su za su samu da fi zalika wannan lokaci lam yadurruhu ash-shaytanu abadan shaytan ba zai cutar da shi ba har abada. Wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Anas bin Malik Allah kara masa yadda Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da daidayen ku idan yazo ya sadu da iyalinsa. Ka san musulunci ba abin da bai koyar ba, har saduwa da iyalin musulunci ya koya maka, ba haka kawai ka je kai abun da ka ba, ka zo ka tambaya a cikin addini ya aka tsara ne mutum zai sadu da iyalinsa, yana nan a tsare, yana nan a tsari da komai, sai ka tambaya a gaya maka yadda ake yi sai ka yi, ba wajen wasu mutanen banza za ka je su ga maka ga abun da za ka yi. Musulunci ya tsara ga wani ma irin abun da ake so ka yi a cikin wannan hadisin. Aka ce da ɗayanku idan ya zo zai sadu da iyalinsa, tunda Al-Qur'ani ya gaya mana cewa waqaddimu li anfusikum ko cewar ku gabatar da kawunanku, saboda haka idan mutum ya zo ya sadu da iyalinsa ba kawai muradinsa saduwan bane, ana so ya gabatar da kansa idan ya zo ya sadu da ita, ba kawai tashi ɗe kai dai ka biya bukatanka ka tashi shine damuwanka ba, ya zama akwai abun da so akwai muqaddimatul jima' gabatarwa da za a yi kama fara jima'i, an yi wasanni an yi mai an motsa sha'awar tukunna kafin a yi jima'i din. To idan aka zo lokacin da mutum zai yi inzali, lokacin da maninsa zai fita kenan, sai ake so ya karanta wannan addu'a ya ce bismillahi allahumma jannibni ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, ya karanta wannan addu'a. Idan mutum ya yi wannan addu'a lokacin da zai sadu da iyalinsa, to a wannan lokacin idan Allah ya kaddara wannan maniyinsa da ya fito akwai ɗa a ciki ko ƴa, wato ma'ana za ta samu ciki dalilin wannan saduwan da suka yi, to shaitan ba zai shafi wannan ɗan ba, zai cutar da wannan ɗan nasa ba. Malaman gyaran zuciya suka ce abin da ake nufi a nan shine mutum ba a so ya manta Allah a cikin komi nasa. To bayin Allah a rifai a nan ɗin nan in sun za su sadu da iyalansu ma, har a wannan lokacin wannan daɗin zikirin suke ji ba daɗin saduwar ba. Lokacin da ya zo na saduwa da iyalin nasa yana karanta Allahumma jannibni ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, sai ya manta dadin saduwa da iyali sai yana jin dadin wannan zikirin da yake saboda shi kowane lokaci yana cikin zikiri da ba ya daina mutan Allah to dadin wannan zikirin da yake jin har ya biya bukatar nasa dadin zikirin yake ji to saboda haka ana so mutum ya karanta wannan addu'a idan ya karanta wannan addu'a to zai samu ayin Allah ya kaddara musu da to shedan ba zai cutar da wannan dan ba to anan sai aka ce malamai suka ce me ake nufi da shedan ba zai cutar da wannan dan ba ba zai sabu ba kenan ba zai zulmi ba kenan shi wannan dan da aka wannan addu'a a ba haka bane zai yi sabo zai yi zunubi ba wai ba zai sabo bane ko kuma ya zama asumi ba zai saba wa Allah shi ma yanda aka rubuta a cikin littafin zai ko to amma dai zai kasance shafa kayan da shedan yake yi lokacin da aka haifi jaririn nan to shi ba za a shafa nan ba ba zai shafa shi ba saboda haka za a samu wani canji da dan da ba ya addu'a nan ba aka samu shi an bayyana magana yawa saboda lokacin da maniyin da za a halicce shi da shi din ya fito duniya da zikirin Allah ya fito shi ma wannan maniyin ana Allahumma jannibni ash-shaytana wa jannibni ash-shaytana ma razaqtana aka saka wannan maniyin a cikin mahaifar mahaifiyarsa to saboda haka wannan zikirin zai amfani da zikirin Allah ga har ya zo duniya saboda haka zai amfane shi shedan ba zai tasiri akan sa sosai kamar mutumin da babu zikiri ya zo ba an fahimta na'am an uku batu min amir radiyallahu anhu za mu ƙara sako anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dukhulu ala an-nisa fa qala rajul min al-ansar ya rasulullah ara'aita al-hamwa qala al-hamu mautu wa li muslim ana abi tahir an ibn wahab qala samitu al-lays yaqul al-hamu aku zawj wa ma ashbahahu min aqarib az-zawj ibnu ammin wa nahwihi to wannan hadisin fa akwai magana an ugbatu min amir radiyallahu anhu daga ugbatu dan amir Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi tsiyada min tsalla sabbata a gare shi ya ce iyyakum wadukulu wadukula ala nisa ina horar da ku ko kuma ina tsoratar da ku da shiga wajen mata fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutumi daga mutanen Madina yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita al-hamwa shin baka ganin dan uwan miji qala sai yace al-hamu mautu ai dan uwan miji hatsarin sa kamar mutuwa ne wali muslim arwaya muslim ana bi tsahirin daga bi tsahir an ibn wahab daga dan wahab kale yace samitu al-lays yaqul naji lays yana cewa alhamu abinda ake nufi da alhamu aku zawji shine dan uwan miji fa ma ashbahu da makamancin sa min aqaribi zawji daga makusantan miji ibn am dan baffan miji wa nahwihi da makamancin sa wannan hadisin da aka samu shi daga Ubaydah bin Amir Allah ya dade shi yana ce yana gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoratar da mu da wato shiga wajen mata ana nufin matan da ba muharraman ka ba matan da ya halatta ka aure su to ana tsoratar da kai da shiga kansu ba a so ka shiga kan irin waɗannan mata din amma yanzu astaghfirullah anan za a samu matsala dewa da mutane yanzu matar da wato ba muharramar ka bace ta zama kawarka ta zama abokiyarka ta zama ka zama dan shawaranta ta zama komi ka zama dan kominta ba kuma zaka yi auren ta kuma ko matar wani ne kuma abinda zai baka mamaki a wajen yan bokun mu yanzu shine matar ka ne sai wani ya zo su gana ma ko ya ja ta su koma gefe da kai kana zaune kana jira su za su gana da matar ka sai su je su gana su yi awa ɗaya ko awa biyu suna ta dariya suna shewa kai miji ba kana zaune a mota ko wani waje ba kana jira su gama ina matar take ga ta cin wallahi wani ya zo jira suna ganawa kuma wannan ne zai yi auren ta ba ba muharramin ta bane ba zai yi auren ta to kaga aikin ya jiga ko kuma ka samu a matar yayansa ne shi wannan matar yayansa ta fi uwar sa ma eh ita ce abokin shawarar sa ita ce komai kullun yana gidan zai je zauna su yi awa ɗaya awa biyu awa uku ma da ita matar yayansa ne shi ba wani abu a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron shiga wajen mata matan da ba su san muharraman ku ba mace ne wanda zaka iya auren ta amma ba ruwanka sai zan bata da abokin taɗi in ma'aikaciya ce tana aiki da a office din ko a wajen a makaranta ba wanda ta sani sai kai kai ne abokin taɗi ta kai ne a komai da kai kuke yi ai wane ma ka zaka za ta dauko taɗin ma tana kawo a mijin nata taɗin da kuka yi haba haka kuka yi da shi ne kaza kaza shi kuma ku a jikinsa shi mijin wai ba ruwansa kawai to kaga wannan bai san me yake yi ba kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron shiga wajen mata sai wani mutumi daga cikin mutanen ansar ya ce ya rasulullahi ya kake ganin dan'uwan miji kuma dan'uwan miji kanin miji ko wan miji ko miye din miji ya kake ganin sai ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dan'uwan miji hatsarinsa kamar mutuwa ne hatsarin dan'uwan miji kamar mutuwa ne ai malamai suka ce abinda ake yi da wannan maganar shi ne dan'uwan miji fa yana iya zama miji ko dan'uwan miji yana iya zama miji yau idan aka ce a wane Allah ya karbe shi ga kanin salama wallahi su saba ai su saba da ita kawai shikenan sai ya koma gidan shikenan ya aure ta an huce wajen kawai ka gani saboda haka hatsarin sa kamar mutuwa ne jani sallallahu alaihi wasallam irin hatsarin da ake ciki to amma kaga duk ba ma lura sai mu kawai mu sake kawai ai ta wasa annabi sallallahu a wani ruwayan da laysi ya rawaito yace dan uwan miji da wanda suke kama da dan uwan miji ba sai dan uwan mijin kawai ba duk wasu makusanta namijin mata yana da kyau idan ka san wannan matar ba muharraman ka bace kana kafa da ita ta yi aure to dan Allah ka dan koma gefe in addini ya dame ka amma kana dan komawa gefe ba ka zama kai ne abokin sirrin ta kai ne komai kai ne kuma ko bayan za ta yi zama matar ka sai ta fito a gidan ma ka ce za ka aura wata kila to saboda haka ana so ka kame muharraman ka ne kake da daman da za ka yi magana da ita irin maganganun da ka ga dama to amma yanzu kan abun namu ai inna lillahi wa inna ya baci da yawa abun namu ya lalace yarinya za ta yi makaranta zaka samu wani a makarantar ba mijinta bane amma haka suke suna manne kullum suna tare da ita har 11 na dare har 12 na dare ba tare wai abokin karatunta ne wai ko ba muharraminta bane ba kowanta bane wata za ta je gida mata aure ta dawo ta sake ci gaba da mandewa da wannan wanda ta samu ba to da Allah ina ya zaka yi da irin wannan abu mace ne ta yi imani da Allah da ranar ƙarshen Jannabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi tafiyan kwana uku ba sai da muharraminta to za ta yi semista uku ko saboda haka ko ba kowa a wurin kuwa kuma kai uwarta kana nan kana kwance wai hankali ka kwance wai tana makaranta ai kaza 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 to Allah dai ya gyara mana wannan shine ƙarshen wannan hadisi za mu tsaya nan insha Allah idan muka zo za mu ɗauki maganar sadaki abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan su abinda muka yi kuskure الله غفر تامنا البركة عند محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وأنا أدعو نعم